Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A shirin noma na wannan makon mun ziyarci kasar Jamhuriyar Niger biyo bayan samun saukar ruwan sama mai tarin yawa a yankuna da dama, inda manoma suka fara da kufa gadan-gadan ga ayyukan gona. Hakan ya sa masana ke jan hankulan manoma game da wasu matakai da za su iya taimakawa wajen kare albarkatun da suka shuka, da kuma gargaɗin gwamnati domin tallafawa manoman, kamar yadda jami'in gona Mani Bage ke gaya wakilin murya Amurka a Niger Sulemu Min Barma a cikin wannan tattaunawar.
Malam Manu Bage, barka da yau.
Barka.
Zancen nan da ake yanzu haka an samu ruwa a wurare da dama, manoma a karkara sun yi shuka. Shin takamaiman ya za a iya kwatanta wuraren da kamar kuke da masaniya akan an samu ruwan farko a wannan mako da muke ciki a nan Nijar?
A sani na yammacin kasar gaba daya nan, musamman ma rabin jihar Telebedi, idan dauka da Kwalo da kewayen Yamai duka zuwa Sai, duka mutane sun samu ruwa wadatacce an yi shuka da can zuwa wajen Dancan Dunan da sauransu. Kuma in ka dauka jihar Dosu duka gaba daya, jimilla dukkan tun daga wajen Dogon Dutse har ya kai Kudun, duka ya dauko hannun zauke birni, duka dajin nan kuma shi ma ya sha ruwa sosai, kuma mutane sun yi shuka wasu kwana biyu, wasu kwana uku. Kuma mun samu labarin can zuwa gabas kuma ga Dogon Dutse su ruwa na biyu ne ma wajen Dan Katsari. Akwai kuma can gaba ma musamman yankin jihar Maradigere inda mutane sun yi shuka su ma sun samu ruwa wadatacce. A takaice dai wannan ruwan ya zo ne da ƙarfi sosai, ruwa ne wanda ya zo a wadatacce. Ruwan kasan ruwan harko mahi yawa an samu su ne millimeter 10, millimeter 15 zuwa 20 da wannan abu, amma sai wannan ya kai wani millimeter 60, 80, 100 ma zuwa wani waje. Kenan ruwa ne wanda ya zo mai yawa, an ga irin yayin da ya yi gudu kuma har ya shiga ɗakunan mutane ma a wani ɓangare. Wato ruwa ne ya zo a wadatacce, a ganin mu daidai ne ma mutane kamar yadda manoma suka sani su shuka. Lalle akwai risk saboda tana yiwuwa a juma ba a samu wani ruwa ba, amma dai ga yawan ruwan nan yake, kuma ga yanda lokaci yanayin yake na yanzu, ya dace da a shuka hatsi.
Ana iya cewa lalle lokacin shuka ya yi, kamar ina nufin lalle za a iya cewa damana ta sauka kenan a wuraren da suka samu babban ruwa a wannan mako.
A sanin kowa ne damana an san tun watan April mahi yawa akwai jehi-jehi inda ruwa yake sauka, kuma manoma sukan shuka, kuma wata rana kaga da ikon Allah sai abun ya kai. Musamman ma yanzu mun kai shigan watan Mai ya rabu biyu, ya raba sai in ce to kenan yanzu mun shiga tsundum cikin damana ne. Yanzu ruwa a yanzu in an yi shi inda ya wadata, babu wani shakku mutane suna iya su shuka, musamman ma hatsi, saboda shi ne ake fara shuka. Amma abun da muke so manoma su gane, kuma abu ne wanda sun sani, wasu yalla rishin litahi ke sa ba su gane, in aka yi wannan shuka ta harko kada a bita da noma cikin hari, a bari har damana ta wadata. Saboda idan aka nome ciyawar da kewaye da hatsin, kaga wata fara, wata tsutsa da sauransu, sai su koma bisa ga hatsin da ya yi saura, to kaga nan sai a yi aikin banza. Shi yasa muke cewa mutane in sun shuka komi kyan damana, kas su yi gaugawan noma, su dakata hal damana su samu tabbacin ta sauka sosai, don kada dan abincin nasu shi ma su sa fara da tsutsa su cinye shi.
Yana da kyau kamar yankunan da manoma ba su samu ruwan shuka ba su ci gaba da binne kenan.
To bizne wannan kamar yadda aka sani dai, akwai kuskure a ciki, saboda wantar in kai ruwa an ka samu ruwa mai karanci, sai hatsi ya kaba kuma sai ya huce kawai, kenan an yi asara. Wato abun da ya hidace ya dai a yi hakuri ruwa ya sauka, in ruwa ya sauka ruwa wadatacce sai a zo a yi shuka, kaga wannan ya hidace.
Wadanne irin sharori za a ba manoma waɗanda shukokinsu suka fito jarirai ne, ya za a yi su yadda abin zai samu bunƙasuwa sosai a wannan lokaci?
To kamar yadda kowa ya sani, kuma ya kamata a yi amfani da iri ingantacce, iri na zamani wanda mahi yawa shi yana da gaugawa, kuma sauransu yana da haƙurin rishin ruwa ma, ƙarancin ruwa. Kuma ko ba a sa wani mugun taki ba, kamar takin gargajiya ko kuma na zamani, kaga da yawa yana badawa. Banda nema amfani da irin zamani, ya kamata a ce mutane sun yi tanadin taki wanga na gargajiya, bakin taki zanto an sa shi ga gona. Wannan kaga saboda dukkan karkaran mu kai mai ya da kowa ya gani ta zulumbe ta mutu, in ba a sa taki ba wato sai kaga gona ba ta iya taba da albarkar damuna wadatatta kenan a sa taki kuma ai amfani da takin zamani amma takin zamani mutane su gane da yana rikiyan bakin taki ne na gargajiya in aka sa shi kadai bisa rairai baya da amfani ga kasa baya da amfani ga abinci wato ya hitson ya isko da akwai taki na gargajiya ya jika kasa sai shi kuma ya kawo nashi gudunmuwa kaga abun ya hiba da armashi sosai hatsi da sauran abinci su tsashi
Jami'in gidan gona Mani Bage kenan a tattaunawarsa da Sallamu Mini Barma game da shigowar damunar bana a jamhuriyar Niger. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ƙarshen wannan tattaunawar inda za a ji shawarwari game da yadda za a tunkari matsalolin kwari da sauran abubuwan da ke kawo cikas ga manoma har ma da irin rawar da gwamnatin Niger ya kamata ta taka domin taimakawa manoman wajen samun albarkar wannan damuna da muka shiga. Masu sauraron mu anan miki ka ƙarshen wannan shiri sai kuma mako mai zuwa za mu daura inda muka tsaya yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyin su musamman Masile da ya taimaka wajen hada shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya